Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Aminu Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
Jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 15 ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan wani kalma da ake amfani da domin kwatanta yanayin zamantakewa da Hausawa kan kira da mijinta ce. To yaya mazan ke kallon wannan kalmar?
Wallahi ko a ƴaƴan kai in kana da yara uku wanda duk yafi kyautata maka cikin su sai ka fi kusanci da shi haka zaman aure yake ba yadda za a yi miji ya kalli mata tana tausaya masa tana masa adalci tana mishi duk abin da ya dace a ce kuma ba zai mata ba.
Yato Amina kin ga sun baki amsa. Masu saurare, muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki samari da ƴan mata domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro barkanmu da sake haɗewa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasan da za mu tattauna da su akan al'amarin da shafi zamantakewa musamman na aure. Bahaushe idan zama te daɗi tsakanin mata da miji akan ce mijinta ce. Wato mijin idan har yana kyautatawa matarsa. Shin kyautata ne ke kawowa ko kuwa wani mallakewa ne da malam Bahaushe ya kasa fahimta yake masa fassara cewa mijinta ce? Amma an ci gaba akan ce mishi wai kanta ce ma wai aikatawa yake yi. Wani ma Hausar da naji wai hadda wai mijin hajiya. A cikin zauren namu akwai malam Shehu Idris Ibrahim da kuma malam Babangida Abdullahi sai kuma malam Rahila Abdullahi wanda za su yi mana fashi akan wannan al'amari. Malam Shehu.
Na'am.
Magidanci ne kai?
Na'am.
Idan aka ce maka mijinta ce ya kake ji a ranka inda za a ce maka haka?
To, hakika idan an ce min mijinta ce nakan ji wani wato zafi a cikin zuciyata.
To,
saboda ina ganin ana mun kallon kaskanci ne. Ana ganin ma wato gidan manawa ya kai matakin da juya na ake yi. Ba ni ne nake iya juya gidan nan.
Auda ma fasara kenan?
A to an yi fasaran da naga masa kenan. Kuma fahimtar da ne masa kenan.
Haka.
Kasantuwar ita fahimta fuska ce kowa da yadda yake kallanta. To amma ba yadda za a yi kana magidanci a kalle ka ce maka mijin hajiya ka ji dadin wannan kalma. Domin mu mazajen aure mun kunce magidanta muna son a rinka nuna mana cewa gidan nan mu ne masu gidan.
To
zaman to sai abinda muka ce a yi sai kuma abinda muka ce a bari. Idan mun gindaya dokoki ba za a iya tsallake shi.
Awo ba mulkin mallaka sunan wannan ba
ko? Ai wasu kan kalla haka a matsayin mulkin mallaka amma ai ka'idojin aure ya nuna cewa miji ke da ikon ya ce ai ko a bari.
To
daga lokacin da ya zamanto mutane biyu ke ba da iko a gida to ai ba mijin ba matan. Ya zamanto doka ce sai abinda take so za ta yi ko sai abinda take so ai za a yi ko sai abinda ga ya dace ai za a yi. Ya kamata ya zama sai abinda kace ai shine ake yi. Wannan shi ya kamata ya zama a zamantakewar aure. To amma na kamar Rahila tana da ja a wannan.
To ai dole Rahila
da ja. Dalili. Ya za a kace dole sai idan mace sai abin da kake so kai zaka ginda ya ai. Akwai abubuwa da dama da ita mace ita ce take zama a gida take wuni a cikin gida.
Na'am.
Ita ta san me ya kamata ta yi a cikin gidanta.
to kamar da yake na hadu mutum biyu
wa a zauna a fahimci juna ne kawai shine inda ya kamata a
shi Rahila ita ma tana cikin yan mutanen
ni kuma a wannan magana da ake namijin tace kalma ce mai harshen damu
to
zaka iya fassara ta da abu mai kyau zaka iya fassara ta da abu mara kyau
na'am
a yayin mu mutanen Hausa Fulani in aka ce mijinta ce kamar yadda shehu ya bayani ana markallan ai mata suke juya shi a gidan shi dai kawai ya zama mijin hajiya ya zama tabalin laushi ya zama hoto ya zama dai kai dai ga kanin ne
eh wani rogo rogo
yau ya zama dai maloho maloho soko soko gashi nan dai a dai babin kuma idan ka zo mutum ne mai kyautatawa iyalinka ana raha ana zaman lafiya gunin sha'awa sai mutane ya makuta da yin wasu ba ai wannan yayi ta mallake shi
wato saboda ba sa ganin ana hayaniya
ba samu wani conflict ba dan samu dan matsaloli
ba dai ka rashi ba bai kai garanta ba
an shuru ana rayuwa gunin sha'awa ka ai wannan ta mallake shi ya ga mijin hajiya tabalin laushi ne ai daga anci yayi
anya ba kana hada mana kalmomin suna gora ba
shi ne
ka dauko
magana ce mai harshen da
sannan kuma kada ko mijin hajiya na kuma mijin hajiya shi ma wani bangare ne daban
idan kana biyayya wa iyalanka kuma ana zaman lafiya to wasu mutane kuma su ba sa son haka sai a mai da kan mijin hajiya
au to na dauka mijin
hajiya to ni wannan fannin nafi so a ce min ma kanta ce
au
kware da gaske
ba mun gida kana diban girki
to zaka dibi girki za a dawo cin mai gidansa da da ana gori da mun gidi ana kaza dan Allah da albiya za a yi kai kuma zaka dinga
biye ai kanta ce ma
kai wanke wannan kanka ce ma kai kai sun yi da tiyin ba in ba mai wanke kai ka wanke ka
tsakaninka da Allah wallahi baban gida kana malam Bahaushe
wallahi bai a ciki to
haka ne
mun jin ganin nan ina zaune a wukin wallahi nakan debo kayana da dandan sauran iyalin na dukan wanki zan sa inji
wani wanda ya kamata
ya matsa yin waya da safi ina zo ne masal irin asabar ko ladi ba abin da nake yi ko yanzu da muke kokarin wannan abubuwan ina da niyyar na kuma gida zan yi
to mallam shehu shi ya ce shi mijin kan ya ce ni
a'a
ba shi kanta ce ba
shi shehu maganar fassara yanda ake fassara karma zai fassara ta gundarin ta a Hausa Fulani
to kai yanzu idan mallam annashi na shigo gida na same ka kallon ka kawai tayi sai ka gane yaran da take so ta fada maka ba tare da sai ni naji ba a hakan sai a ce ai kanta ce ma ya aikata saboda idan ta kawai ya kallaye
to zama ne fani yau da kullum
shin tsoro ne ke kawo ko mallake shi dan
ba mallake ba ne an faɗi juna ne a yau ka shigo gida in matanka tana cikin bacin rai daga yanayin da za ta kalle kai daga yanayin za ta fara an sama ka san fice yau ba zaman lafiya
daga yanayin
za ka dinga biyayya ka dinga rin ci dade eh faru ne haba ta yi haba ta waje na daga ke babu wata in ba dai Allah yi ba
a'a anya mutum nan yana da
gaskiya
to ai misali
kai wannan
su mata suna dan sassauko ai ka
dan
ka dan me da kanka dai ba kun ba daman kai kake shugabancin gida ma lokaci sai ka sauko
kuma bai rage sa da komai
ba sai ma komai ba sannan su kuma tan wani lokaci su ma koyi sun gane cewa biyayya miji wajibi ne a wani babi ma an ce ko mahaifi bai kai mijinki daraja ba
ai ba wai babi bane addini ne
yau to dole ne kiwo mijinki biyayya dole ne ki saukar da kanki an ce ba za ki shiga aljanna ba sai kin mishi biyayya duk da ya kamata to kin ga tunda yasa ta fice din da hannun mu ba zama wajibi ba ku biyayya
to ai kaga abin da yasa kenan wa'in suke ganin wannan satifiket din da aka ba su bari su ja shi
okay sai kuma wani lasisi
ne na takura a yace hada kuskura da sauran
wannan kuma
wanda yake kyautata kuma shi sai a dinga mishi abin dariya
dadin abin ai akwai ranan me da sakamako
kamar yaya
akwai ran da zaka mutu za a maka tambayi an ce fa idan baka kyautata iyalinka ba zaka tashi rabin jikinka a
shanye
kana fama wancan matsalolin za ka ƙara lafta maka shi sannan tun a duniya bayan da zai ka zalunci wani Allah ya barka ba zai yi ba dole ne sai kai adalcin nan ko matar ka daya ce dole ka mata adalci ka dawo akan lokaci duk hakokinta ka bata duk wani abin da ya kamata ka mata ita kuma ya zama wajibi ya zama dole ta dinga biyayya a wannan zamani da ake ciki da ake rayuwa da corona ba komai ake samu ba inda ya saba ya dauki naya dan da 10,000 yake a wata to yanzu kin ga 2,500 ko 2,500 dole ki hakuri al'amarin ne ya juya da yanayin samun ya ragu in akwai za a yi wadata kai komai gida ba zai yi ba a ce lokacin da ake samu ka saki tsoki aljihunka ka zauna a teburin mai shayi ka narki koi ka samu ballon ku kai shiru da shi kamar mata da bai kuka
mallam shehu lokacin da shi baban gida yake wannan bayani ya ce idan samu ma ya ragu ya kamata ita uwar gida ta
fahimci samu ya ragu
to lokacin ba fa uwar gidan za ta iya fahimta haka ta iya bona ta ma ka saka da a ci gaba da
duniya tare a rufa mutum
yawa ko kuma kila ma shi din kan ka tababun ita za ta dauki
wurin gida
to ayan haka sai kuma mallam Bahaushe shi wai ce wai mijin haji yake aure ko da bata taba taka uwar gidan sama ba so shi ma din kalma ce wanda ake harbin maza da shi ya kake ganin sa a matsayin aurataya da zamantakewa.
Wato kin gane ko mu jinsin mu na Hausa Fulani mun riga mun kanmu mummunan tabo.
Haka.
Mummunan tabon da muka yi mu kanmu shine mun ma ki mu fahimci menene zaman aurataya. Wannan wani babban kalubale ne da muke fuskanta a zaman aure na yau da kullum. Idan kika dauki bangaren kabilu zaki tadda su sun dauki aure a matsayin zaman taimakekeniya.
Haka.
Idan yana aiki tana aiki kamar yanzu a wasu kabilun zaki tadda in yaran su biyu shi ya biya ma ɗaya kudin makaranta ita ta biya ma ɗaya. To haka ya kamata mu ma a jinsu mu. Mu ma ya kamata ai koyi da mu a haka. Duk ba za mu ce haka ba fasi misali saboda yanayin tsarin tarbiyyar mu al'adar mu ba irin da bane da addinin mu. Yanzu wani zaka tadda matar shi zai ce maka shi mace in dai har ta wuce matakin secondary school.
Saboda
dama yana da dalilai sannan kuma shi yana kallon wai ba yadda za a yi auri yar jami'a a zauna lafiya wasu ne suke musu irin wannan hudubar da zai da amfani yana gan ta samu wani wayewa ta samu wasu irin tunani ba ma za ta jiyu mishi yadda yake so ba haka shi yake kuma ba haka ba ne yanzu kuma mun wuce zamanin da ake zama da macen da take da ilimin secondary kan saboda halin da muka tsinci kanmu na rayuwar yau zaman aure fa zama ne na taimakekeniya kuma duk karfin namiji mace sai ta taimake shi ko me yake
ko da dabara ce
kware da gaske saboda ai akwai inda yake ganin cewa
kayan makaranta wa yara mata
akwai inda yake ganin cewa kudi ne za su yi mishi wani abu wallahi ba za su yi mishi ba ita matan nan ita ne za ta taimake shi
tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu
zaman aure fa zama ne na taimakekeniya kuma duk karfin namiji mace sai ta taimake shi ko me yake
ko da dabara ce
kware da gaske saboda ai akwai inda yake ganin cewa
kayan makaranta wa yara mata
akwai inda yake ganin cewa kudi ne za su yi mishi wani abu wallahi ba za su yi mishi ba ita matan nan ita ne za ta taimake shi to yana da matukar amfani wasu daga cikin mu masu wato mummunan fahimta akan cewa idan mata da miji suna zaman lafiya ko tana kyautata mai ko yana kyautata mata akwai alamu na mallaka ba haka bane wallahi ko a ƴaƴanka yau in kana da yara uku wanda duk yafi kyautata maka cikin su sai kafi kusanci da shi haka zaman aure yake ba yadda za a yi miji ya kalli mata tana tausaya masa tana masa adalci tana mishi duk abin da ya dace a ce kuma ba zai mata ba yanzu zaka tadda wani duk iya girman gidansu bai sha'awan zama da iyayen shi da iyalin shi, domin duk iya hakurin mahaifiyarka, duk iya hakurin matanka, in dai za a zauna wuri ɗaya sai an
samu matsala
saboda yau da gobe. To amma in ya kasance akwai tazara a tsakanin ku, ba a gani ba, ba a ji ba, to ana kyauta zaton za a samu zaman lafiya.
To ai kuma ka ƙara tafka wani abu, wato dama sun ce in aka haifi ɗan namiji an haifan musu, an haifan ma mace ke nan,
akwai matan da su kuma suke kallon idan ta riki miji za ta mutu marainiya ne ko
marainiya, wai duk mace ta ce ma ɗan namiji uba za ta mutu marainiya,
wannan dai zamantakewa na aure yana matukar buƙatar karatu
sosai. To dan Allah da Annabi, idan aka dau wannan babin, to shi miji shikenan sai mutu ya je ya ta wahala a ofishi ya buga shi ya dawo cin ya dawo kuma amma a ce in ta riki
zarra
idan har ka ji ana cewa wai duk wanda ta riki miji maraya ta ce miji uba kai za ta zama marayiya, a gaskiya ni a wannan gurin zan so in ce ba haka bane. Mummuna fahimta ne muka yi wa wannan kalmar na cewar idan kika riki miji uba zaki zama marainiya.
To yanzu zaki
dalili kuwa dalili kuwa saboda akwai wanda zaki ga kina zaune da shi lafiya yana kyautata miki kina kyautata masa.
Ana
rufa wa juna asiri da dadi ba dadi duk ana tare ba zaki taba ganin tunda kin san cewa lokacin da yake da shi yayi miki. Ki a matsayin ki na mace tunda kin san ya miki sai ki riki wannan alkhairi a kullun addinin yana koya mana ku duba alkhairin mutum koda ya bakanta muku. To a duk lokacin da irin kuka satsanci kanku a irin wannan yanayi haka na ganin cewar ke dole fa sai kin kyautata musu ko kuma a ya miki da dole ki biya shi abin da ya miki dole ki ne ki masa. Yanzu akwai wanda na sani da daman su abokanan aiki ne idan miji bai da shi ita take kula da gidan kuma ba kuma bane sai ta fito ta gaya miki ne ke da kanki zaki san cewa ita take kula da gidan
ba haka ba ma ba miji,
amma a lokacin da shi zai samu muna nan zaune tare da su zaki ga yazo jikin shi yana rawa insha Allah zai zo ya ce wance yau na samu kuɗi, kafin ya zo inda take ya samu kuɗin wallahi yana samun wa zai kira ta a waya wance na samu kuɗi kaza, kafin ta rufe bakin ta ma sai ki ganshi a
gurin a kice wannan kantace ne
ya so ya kawo mata kuɗin ya ce
wannan shine wato kantace din ko wannan ma rahila
wannan gaskiya ne, akwai mijin kantace ya san zaman da tai tare da shi na amana ne ta kyautata masa. To dole mata mu farka fa ba za ki ce wai dole dole sai abin kuma da ke kike so sannan za a yi a cikin gidan.
To yanzu me laifin sa dan an ce kantace
a yayi daidai wannan
to me yasa
amma ba babi ne
shine nace maka dole mata
ya kamata
dole ki riki miji a matsayin ku ba saboda akwai lokuta da dama da zaki ga abin da ke mahaifinki yanzu sai ki duba ki gani a gidan ku akwai abin da dama kin ce kina so saboda kuna da yawa za ce ki yi hakuri, amma a ɗakin miji ki da kin ce kina so Allah Allah yake inda ya san muhimmancin ki ya san darajar ki wallahi Allah Allah yake ji ka miki
ni na sani yakan iya hana wa kansa yayi
sosai sosai
kuma
yayi dadi
saboda
yawa kuma za a je wanda suke da wani kuma fahimta na daban, yanzu wani zai ce maka ah mata kuma ya za a yi ma in samu 10,000 ta san na samu
ashe ka gane ashe
wani ma zai ce kar ka bari ta san kana
samu sosai abokan su ne wannan
suke zuga su amma kuskure ne mace ta san samun ka ta san
kuma a kullun nakan ce wani abu ko idan har zaki tsaya namiji idan har kai a matsayin ka da namiji zaka tsaya abokananka su ringa zuga ka a waje kai takin din su by surprise wani lokaci guda daya ka ziyarci gidan su wani ma durƙusa wa matar sa yake
amma kuma kullun zai zo ya ringa nuna maka
kai zai ringa nuna maka matar ka fa ma shi matar sa ba ta yi sai masa abin da kai matar ka za ta yi maka ya dauka ba,
sannan akwai kuma matan da su ma sukan dauki zigan mata yan
uwansu sai kuma
cin gidan ta kuma tana
da daya
wata ma ba zo ra ta ne ba take ta kashe ta aure ta aure shi
sosai
abin ko ta tura kanwata
ko ta tura kanwata ta aure ta ga kina walwala
gida da alhamdulillah
shi da ko ne
wata kunnun ta ke ta azzal da
mutum ke war aure yana da matukar amfani mu dawo mu magana akan shine wato sirrin da ke tsakanin
mata da miji sosai.
Wallahi akwai matsaloli a zaman aure na rashin rike sirri wanda shi kanshi hanya ce da muke farraka tsakanin mu
na matan
da miji,
abokanan zaka ga
su yana da kyau ko yadda kike da kawa da yadda kake da aboki akwai abin da ba hurumin shi bane ya sani.
Wato tunan ne ake gane cewa shi mijin tace ne ko kan da
jin da kana zuwa kana ga mai cewa
ka za ku ce ba zai gane
mutun ne ya ganka da leda ka shiga domin wata fa ita zata ce ma an zai fito bi da shi saboda kyautata wa wasu matan
zata dauka ta ba shi
ka siyo duk abin da ka daga
sai kuma
wata gaya muku ba, amma shi da yake suda ne mai bakin magana
shi zai fara su a yi ta ba ne
a yi ta ba ne
ko kuma ita ta gaya ma kawa wallahi
ya ma
da shi na dan bar da
shi
kuna ce to wa mijin ba shi yayi
lalle ai ko ashe kike bude tikitin ai ni nan ma an ga miki wallahi mun ci na ganshi da wata na dauka kan ashe
ya
yi ba kuma sharri ne
sosai
shi kuma abokin da yazo ya ce mishi to yanzu ka tana baka kudi kana karba to ka
ga kina kaza ta yi
ai ko kaga shi sa maran nan na ganta sun yi maganganu iri iri
wanda ba kai da
ai zamantakewar aure fahimta ne. Akwai matan da in ta baka kudi za ka karba, ka san cewa ba za ta maka gori ba. Akwai matan da kuma idan ta baka
kudi, akwai masu yin gori.
Wani lokacin kudiran da ka samu
ko
da rance ne, ko da rance ne, mai muhimmanci
gori.
Sai a ma gori a
shi a rani. Ai baban gida gori hali ne, ba matan ba baban gida ba. Mai gori da ban amma zan akwai sa a matan. Akwai da hakkin shi ne bai ci data. Wurin kwana hakkin shi. Sai ya cira ta amma sai ya goranta mata. Ai gori hali ne. Ko namijin ko macen wani kuma gaba ɗaya zaka tada ko me zai ma mace kai akwai namijin da ba dawaniya da ta ba ta gidansu shi yake gidan su matar
amma an ba ai saboda
ba ita ga maka yayin musu kaza ba zai ma fadi ba
Allah sarki wannan mijin kantace ne
mijin kantace
to me yasa za a ce masa kantace
to wai ai wai ya dauki amma san abin da ya kamata a kan mun ka sai idan mutun ya san abin da ya kamata ya aikata ba tare ma an roƙe shi ba
ana shine da kaji abu ne nemo wani kalma da ya fi dacewa ba kantacen ba inda fahimtar da mutane yake ce ma kantace shine
sai dan alilali ba shi dan
abin da aka bukarfin shi
ai amma jin mare ne yake cewa yanzu ai ai an samu an dai shi an samu wani ya dace da aikin da mutum yake
karawa
yanzu mijin maraini ya ake ce
ko da iyaye ake kira
ita din ai ko da iyayen ko batar iyayen ba ta ta yar gata ce ba ma ta kuka
ita maraini sunan da ake kira la kenan
ah mallan shi wa da mijin maraini ya
ai kokari ka samu wannan sunan malam babun gida
a aika ta zahiri zai samu wannan sunan ba kaje ce zai su kola ba
sosai a yanayi
yanayi
mijin maraini
yanayi gaskiya
to mijin kuma da mata ke so kenan suke yabawa kuma suke mishi addu'a
to ai dole a mishi addu'a
zaki ga duk fita zuwa addu'a tsakanin da Allah
ya fi shiga rai
ita rayuwar
aure ya fi shiga rai
mallan shawo kun ji ashe mallan sun fi shiga rai
to ai mijin
ka ce da mijin natan haka yake mata
au kai
dole ne
abokina ne yana kokari gunin shi yana da kokari
abu ne mai kyau to yanzu a naku abin nan ga in za abu za ku ba waɗanda suke tasowa shawara musamman da su shiga daga ciki kwanan nan shin wani tsari ko ga ya kamata ya bi shi mijin hajiyar ne ya kamata ya zama wato sakakawa ta shi dai a mishi ce fa nan ya zauna ya ci ko kuwa a'a mijin maraniya ne muke fata ya samu wanda a da ake kiran sa mijin tace da mijin kantace
wanda ni a za ka sake mishi kalma ya zama mijin kantace
to
yi kokari
mijin maraniya fa kenan
mijin maraniya aure ibada ne duk abin da ya kamata yi kokari ga mata gaskiyar rayuwar sa
shikenan magana
a fede wannan aure ba zama ne na contract
za yi wace wanda za a yi
ko na wucin gaka
riga ta ko ta riga ka ko kuma ku tafi tare
to ka san baban gida matsalar
da ka
samu tun
farko da kai da yaye a'a daga ne ma ake wurgar da abu
a'a daga yaye har akwai tarbiyyar gida ma dama
daga yaye babban role
a yaye akwai ne nuna ma mace muhimmancin irin mijin ma da ya kamata ta fahimci za ta iya zama
ba kawai ta nemi da an zo neman auren
ta ba ne ji gwamnati ta miji nagar amma in lalle sai mai abun hannu
to wasu gidan ma baban gida sukan nuna ma ƴaƴan su kar ma su kusanci masu abun hannun su goyayi da wasu kuma sukan nuna haka adalci fa dole ne sai a yi kaga abu da ake yi mun kudin su ba su kyaman talauci akwai gidan da talaucin ne a jikin su suke kyaman
talaucin haka ne
abun gida duk da haka yanzu ai muna magana ne general gaba daya
na'am
rayuwar aure ibada ce
haka ne
ka tuna duk abin da kai Allah zai tambaye ka kai ma duk abin da kika yi Allah zai tambaye ki shi da miji Allah ya bashi daman yayi daya biyu uku hudu ki sa zuciyar ki salama
na'am
duk randa Allah ya ce yana so yi miki abokiyar zama bai sai kauce ba destiny ne
ko wannan wannan nan shi daban baban gida
a ma'ana ai duk yana daga cikin babin tun kai yanzu a Kano an yi doka in za a aure sai an kawo fim to fa ki sani wurin da Allah ya bashi iko
zai kara aure
zai kara aure kin sa hannu ya
ka
hankali kwance ba tashin hankali
saboda tsari ne da aka
kuma sai da
arewacin Najeriya
ta ce ba
tsari aure na kashe aure sai aka sa tsari yanzu in zan za a yi aure dole ne ki sani wataran zai iya kara miki mata
wannan tsari ne mai kyau
dole kai adalci ko da za ka kara mata ka tabbatar ka ga mijin kantace
to Allah ya sa kuma a tabbatar da shi a duka arewacin
Najeriya abin da muke fata kenan duka arewacin Najeriya dinda za a aurar da wata a ce ba to idan Allah ya bashi dama doka ce a addinance ta bashi dama ya yi daya biyu uku hudu
saboda akwai saboda akwai
Allah ya sa mazaje su dinga adalci kuma su yi guda hudu saboda duba da yadda muke da yawan ƴan mata da yawa
mu dai ku da ku daina mana shari mata ha mu siya ba mallan
nan da shigan ne to yanzu kima kina ku kara buga fam din kenan
a fama a buga saboda a ta haka ne yanzu a gane in ke ba ki yi tun farko zaki ce ban yi ni ba zan iya ba ni zuciya ta ba ta iya zama
wajen rage mutuwar auren ta kuma irin bugun zafin kishin da kike magana da
shi ko mai gida ya dinga adalci
magana
ba ka da ikon kare iyali
kar ka dauko lokacin da ba ka da shi sosai
haramun ne saboda baka ci da na gida ba kuma kace zaka dauko wata wanda aka baka amana baka so
ki nayi amana ba kace zaka
kawo kai mallan yawanci ma idan aka kawo ta biyan to ta dayan da ma an sallama aikin ta
to sai ita ta yi
nauyin ta abin da ka sani mahallin da take ciki ne kawai take ci gaba da zama
ba duka aka da
malamai ina godiya bisa wannan tattaunawa da muka yi da fatan mijin tace da kanta ce da kuma mijin Mareniya za su ci gaba da aikin da ya kamata dan malama Rahila ta ce abin da ya kamata kenan shi mallan Shehu ma haka ta san masu sauraro da yawa su ma suna goyen baya da yake mallan Babangida Abdullahi ya ce wai shi ai fa har yanzu fa ya kamata fa mace ta san a matsayin ta mun gode sai wani lokaci
a dau sayan soyayya ja nake kai na can ya ce ga wasu mata
kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 madalla masu sauraron mu mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah kai tsaye kuna magana da Usain Malhat ba kwani sami na ka jihar Kaduna
muna jin ka Malam Usaini yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce akai
yauwa ni da naji maudu'i wannan mutu da kawo maudu'i ne wannan tashe da muhimmanci musamman ni a gurina ni na dauki dukkanin yadda mu'amala da yasa suna aure da mata da miji sai miji kana tura sama matanka da sauransu to ko ne aka ce maka mai ko a ce maka wani mijin hajiya ko mutuntace ni a guina ban ce shi a wani abu ba saboda duk mata tana tura sama mijinta to ko me kamata ai baka fadi ba amma sabanin wayansu idan kuna zaune lafiya sai da yana ce maka wani mijin hajiya ko wani abu din zama ko ba kuna zaune lafiya ba ni da ga sai ra'ayina ni ko me nake ma matana ko me na mata ko me a kira ni mijin hajiya ba dan ga wannan shine ra'ayina da ka
uzeyin ba to mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana
to Ibrahim Alaramma daga cikin
muna jin ka Ibrahim Alaramma
mun magana ni gara in zama mijin Mareniya
to
mun aure kamar yadda aka bayani ibada ne amma ka zama mijin hajiya to wa kenan ke auren wani a ciki kuma ai kai miji haƙinka ne ka je ka nemo dukkanin abin da za a ci a sha a gidanka
to mun gode da wannan kira naka daga Sokoto da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Dallo Garba dina Sokoto a Najeriya gaskiya wannan modu idan ka dauko modu ne wanda adda babban muhimmanci tsakanin abin da shahi zamantakewa ta aure to mu muna ƙara ba da shawarwari musamman ma ga ma'aurata da su yi zamantakewa ka uwa da ya kamata da an ce mutum mijin hajiya ko mijin dace gaskiya ba wani abu ne ba ga da mutum ya zan wani dodo da ya shiga cikin gidan shi kowa yake to wannan ba shine ba mutum ya ciki jikin shi gidan shi ya tsaya mu'amala tsakanin shi da iyalin shi mai kyau da zamantakewa da kyau da ta musu da yi musu abubuwa ni ka gani ko ni ina yawa mata na gaskiya dan an ce miji hajiya gaskiya ni ba wai wata damuwa ko kuma wani abu eh dan ban zama a ce mutum ya shiga gida ne ko yace kowa ya da daure ana ta ba a fara'a wannan ba abu ne mai kyau ba
to mun gode da wannan kira naka daga Abuja da wa muke magana
assalamu alaikum
wa alaika salam da wa muke magana
to kai da kina tare da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar hukumar mulkin bodin ga alike da Sokoto kuma mazauni gogol da Abuja
to a gurguje me zaka ce
to gaskiya dai wannan abin saboda ni din kana nan cikin wannan tare Abuja ina da ma da aboki wanda aka kira mijin take shi original gaskiya wannan dai ina ganin ba dai wani abu bane wanda da an ce mutum mata ce mijin take to gaskiya wannan abin soyayya ne wanda yake cewa mu maza san mu dauke wannan tabi'a kamar ta ai wanda gida banza ce a
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu lokaci yayi halinsa da haka muka kawo daukan karshen daukan wayoyinku a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba
san kwallo ba ta kuma bata mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su bata share ba